الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايعك إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. A wannan yammaci na Laraba, yau muna 19 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama 1446, wanda kuma yake daidai da 19 ga watan uku miladiya ta 2025. A wannan majalisi da muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, kuma muna nan cikin tafsirin Suratul Mu'minun, wanda a yau za mu ci gaba da tafsirin aya ta 15 zuwa ga abinda Allah subhanahu wata'ala 115 zuwa ga abinda Allah subhanahu wata'ala ya sari. Bismillah. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, afa hasibtum annama khalaqnakum abathan, shin kuna tsammani cewa mun halicce ku ba manufa, wa annakum ilayna la turja'un, kuma lalle ku ba za a dawo da ku zuwa gare mu ba. Fata'ala Allahul Malikul Haq, to Allah sarki na gaskiya ya daukaka, la ilaha illa huwa, babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi. Rabbul Arshil Karim, shine Ubangijin Al-Arshi mai girma. Allah subhanahu wa ta'ala yana gayawa duk wani dan adam cewa Allah subhanahu wa ta'ala bai yi halittun da yayi ba, a sama ko a ƙasa, bai yi su ba manufa ba. Allah ya yi su ne da manufa. Ko wani abu da ka gani an samar da shi saboda wani dalili. An samar, Allah subhanahu wa ta'ala ya samar da ruwan sama saboda ya sauka a ƙasa ta fitar da tsirranta, tsirrai kuma dabbobi da mutane su ci. Dabbobi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su don amfanin mutane su ci, su sha nonansu, su ɗora kaya, su hau. To shi kuma ɗan adam don me aka yi shi? Shin an yi shi ne saboda ya ci dabba, ya sha, ya abin nan? To ya zanto ya mai da kanshi baya kenan, ya zama rayuwarsa ta zama kamar ta dabba. Ladina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al-an'am wan naru mathwan lahum, rayuwarsa ta zama irin rayuwar dabba, sai dai ya ci, ya sha, ya kwanta, ya bacci, amma ba shi da wata manufa wacce take ta ƙololuwa. To Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi wannan halittar a yadda muke ganinta ba, kuma ya zanto babu wata manufa a ƙarƙashin yin hakan. Allah ya tsarkaka da yayi wannan. Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala a cikin littafin sa Miftahu Daris Sa'ada yana cewa ittafaqa al-mufassiruna ala anna al-haqq alladhi khuliqat bihi as-samawati wal-ardu huwa al-amru wan-nahy. Wasu tafsiri gaba ɗaya sun yi ittifaki cewa gaskiyar da ta sa Allah ya halicci sama da ƙasa ita ce umarni da hadi. Allah ya yi umarni ya ce a yi kaza kuma a bar kaza. Wa ma yatarattabu alayhima min ath-thawabi wal-iqab, da abin da zai biyo bayan umarni da hadi na lada ko kuma na uquba, yayin da mutum ya kiyaye abin da aka umarce shi aka hana shi sai ya samu kyakkyawan sakamako, wanda kuma ya saba ya samu munan sakamako. Malai ya ce faman jahada zalika wajahada risalatar rusuli, to duk wanda ya ƙaryata hakan kuma ya ƙaryata sakonnin da manzanni suka zo da shi, wa kafara bil ma'ad, ya kafircewa ranar alkiyama, wa ahala hawadith al'alami ala harakati al-kawakib, ya danganta duka abubuwa da suke faruwa a duniya cewa wannan tafiyar taurari ita ce take haifar da abu, wato yau da gobe ne yake kawo abu ya faru, kamar yadda masu ƙaryata samuwar Allah suke danganta kowane abu zuwa ga ɗabi'a, zuwa ga nature. Yace to duk wanda zai yi wannan, faqad za'ama anna khalqa as-samawati wal ardi abtalul batili, to kamar yana cewa halittar samai da ƙasa ta zama halitta ce ta banza ba manufa. Wa anna al-alama khuliqa abathan, kuma an halicci duniya duka kenan babu manufa. Wa turika sudan, kuma an bar kowa sakaka yayi abin da yake so. Wa khulliya habalan, an bar kowa an yi watsi da kowa, babu wani wanda ake ɗorawa umarni ko hani. Wa ghayatu ma khuliqa lahu an yakuna mutamatti'an bil ladhdhati al hissiyyati kal bahaimi, ya zanto mafi wato gaya manufa ta koli wanda aka halicci mutum saboda ita shine kawai wai ya ji daɗi ya morewa rayuwarsa kamar yadda dabbobi suke morewa. Fi hadhihi al muddati al qasirati jiddan, a ɗan wannan taƙaitaccen lokaci na rayuwar duniya. Thumma yufariqu al-wujuda, sannan idan mutuwa ta zo ya mutu. Wa tuhdithu harakatu al-kawakibi ashkhasan mithlahu, kuma yau da gobe ta sake haifar da wasu mutanen ba shi ba, ya zama da haka abin yake ta tafiya. Waɗannan sun zo sun yi rayuwa a bayan ƙasa, sun ci abin da suka ci, rayuwarsu ta ƙare suka mutu, sai kuma a samar da wasu su ba su zo su yi irin wannan rayuwar. Haka abin yake ta tafiya haka za abadan, har abada abin ya ta tafiya a haka. Fa ayyu batilin abtalu min hadha, wacce ƙarya ce kowane aikin banza ne ya kai wannan. Wa ayyu abathin fawqa hadha, akwai rashin manufa da ta kai wannan babu. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wannan halitta ta sama da ƙasa da abin da yake cikinta, kuma ya gaya mana cewa ya samar da ɗan adam don ya zama halifa mai maye gurbin wanda za su rayu a bayan ƙasa. Ni ja'ilu fil ardi khalifa, qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah ya saukar da ɗan adam a bayan ƙasa don ya zama halifa a cikin wannan ƙasa, a wannan duniya, ya raya wannan duniya. Sannan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya wato manufa ta farko shi ne ya san Allah mahaliccinsa, bayan ya samar da shi a bayan ƙasa, manufa ta farko ya san Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa min al-ardi mithlahunna yatanazzalu al-amru bainahunna lita'lamu anna Allah qad ahata bikulli shay'in ilma أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وبنجي سبحانه وتعالى يهل تسمي يهل تسمي سن يهل تكسى سمي بقوي سن يهل تكسى كتم كتنسو. يتنزل الأمر بينهن فكان سوهي نأو بنجي يكي سوكوا لتعلموا أن الله على كل شيء قدير dan ku san cewa Allah mai iko ne akan komai, wa anna Allah qad ahata bi kulli shay'in ilma, ku sani cewa Allah ilimin sa ya kewaye komai. Wannan ita ce manufa ta farko bayan samar da kai a bayan ƙasa, shine ka san Allah. Idan ka san shi kuma sai ka bauta mishi, ita ce manufa ta biyu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, Allah ce ban halicci dan adam da aljanu da mutane ba sai dan su bauta mun. Wannan ita ce manufa ta farko. Da ta biyu, ka san Allah sannan ka bauta masa. Ta ce Allah subhanahu wa ta'ala ya dunkule a fadarsa, fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam ka sani, wato ka sani cewa babu abu bauta da gaskiya sai Allah. Ka san wane ne Allah, sannan ka bauta mishi bauta ta gaskiya. Wannan ita ce manufar da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko da annabawa duka da ita. Ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, duka annabawan da Allah ya aiko tun daga kan annabi Nuhu, annabi Hud, annabi Salih, annabi Ibrahim, annabi Lut, annabi Shu'aib, dukkaninsu abinda suka rika gaya wa mutanansu, ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, ku bauta wa Allah ba ku da wani abun bautawa da gaskiya in ba shi ba. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, التي قوة الأمة من أيكا متى دبنزو ينا غيا متى تشيوا قبوتا والله سننك نيسا جداغوت. ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون, التي بم أيكو دون منزو بغبانك فاتي من يمسواهي cewa babu abun bauta da gaskiya sai ni, ku bauta mun. Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun, Allah ce wannan al'ummar ku ce al'umma daya, kuma ni ne ubangijin ku, ku bauta mun. Wannan bautar bata daya akan ainihin dan adam ba, kowa da kowa ma an umarce shi da ya bauta wa Allah, mala'iku da annabawa da manzanni dukan su bayin Allah ne. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa lan yastankifa al-masih an yakuna 'abdan lillah wala al-mala'ikatu al-muqarrabun wa man yastankifa 'an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a fa amma alladhina istakbaru wa amma alladhina istankafu wa istakbaru fa yu'adhibuhum 'adaban aliman wa amma alladhina amanu wa 'amilus salihati fa yuwaffihim ujurahum wa yazeeduhum min fadlihi wa amma alladhina istankafu wa istakbaru فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. سوراك دك النباوة الله سبحانه وتعالى يا نورا مسألة كن سبوتا مس حتى ملائكو وبجي سبحانه وتعالى يا نورا مسألة كن سبوتا مس شيء سادك أبدا سكي كلا زوا قريشي شين بوتر الله سبحانه وتعالى شيء كذي. تونا إتشي منفعة سامود دكه أنا بايعك سا سننكما za ku koma zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda shi kuma zai yi hisabi, zai yi maka hisabi akan abin da ka shuka a nan duniya. Shin ka bi dokar Allah subhanahu wa ta'ala, ka tsaya ka san Allah, sannan ka bauta masa yadda yake so a bauta masa, ko ku a'a ka shantake, ka miƙe kafa, ka yi abin da ranka yake so, ka tafi baka bauta Allah ba, ka bauta wa san zuciyarka. ابن القيم ينتشوى من تأمل بعض هداية الله المبثوثة في العالم وددك يدو بإلك شرير دا الله سبحانه وتعالى يا دا أبا ينقسى شهد له بأنه الله الذي لا إله إلا هو زي شهد تشوى الله شكرين بايد أبو بوتانك اسكيا شيشي عالم الغيب والشهادة شيسا أبن ديكي بوين نسرني العزيز الحكيم شيني غاغربادو سنن بحكمة. وانتقل من معرفة هذه الهداية إلى إثبات النبوة بأيسر نظر سنن بايم متن يتمتن نتشيوى الله شيني أبو بوتاشي كني باب أبو بوتان قسكيا سيشي يتمتن نوان تهنيا ما في سوكي تهكنا نتشكين سوكي هر إلى يوم زي تمتر دا قسكيا النبتا cewa akwai annabawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya zaba ya aiko. Fa innahu lam yuhbil hadhihi alhayawanat sudan wa lam yatrukha mu'attala, duk wanda ya dubi halittun da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayan kasa bai bar su haka nan sakaka ba, bai bar su haka nan a watsi ba tare da kulawa da su ba. Dole ne kowane abu da ka gani da Allah ya halitta, Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nuna masa abin da zai yi a rayuwarsa wanda zai amfane shi, kuma ya nuna masa abin da zai guda. Hatta dabbobi da muke gani, kowace dabba ta san abin da zai amfane ta, ta kuma san abin da zai cutar da ita, tana nufar abin da zai amfane ta, tana gujewa abin da zai cutar da ita. To idan ya zanto waɗannan abubuwa na halittu wanda ba su kai ɗan adam daraja ba, Ubangiji subhanahu wata'ala ya nusar da su akan abin da zai amfane su, ya nusar da su akan abin da zai cutar da su, to ta yaya kaifa yaliqu bihi an yatruka nau'al insani, ta yaya kuma shi ɗan adam za a ce Ubangiji subhanahu wata'ala ya bar shi haka nan kara zube ba tare da ya nuna masa abin da zai amfane shi ba ko ya cutar da shi? Wanda babu shakka dukkan wanda zai yi irin wannan tunani, to babu hankali a tare da shi. Idan har ɗan adam, idan har dabba wacce Allah ya halicce ta ne saboda shi kansa ɗan adam ɗin, saboda ya more ta, amma kuma Ubangiji ya sanya ta akan wata hanya, allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada, ya halicce abu ya daidaita halittarsa, ya kaddara komai bakin gwargwado, sannan kuma ya shiryar da kowace halitta zuwa ga abin da zai amfane ta, ta nufe shi, ko abin da zai cutar da ita ta guje shi. To ta yaya zai iya bar kuma kai ɗan adam da kake da karamci a gurinsa, kake da karamci a gurinsa, da Allah ya halicce ka da hannunsa, ya daidaita halittarka, ya busa masa min ruhi, min ruhi, daga ruhinsa, sannan ya sa mala'ikunsa su yi maka sujjada. Har Iblis ya yi hasadar wannan daraja da Allah ya baka. Ara'aitaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm al-qiyamati la ahtanikanna dhurriyyatahu illa qalila, har yana cika baki cikin fushi yana cewa wannan da ka girmama shi a kaina, saboda ka kai dan adam Allah ya maka wannan daraja, a ce kuma kai ya barka haka kawai sakaka, rayuwarka ba ta da alƙibla, ba ka da wani abin da za a ce wannan shine ake so ka yi, wannan kuma ake so ka bari. Ai ko dan da ka haifa aka ce haka ka dauke shi, to ba za a ce ka darasta shi ba, ce ka haifi danka amma ba ruwanka da ka nuna masa abin da zai amfane shi ko zai cutar da shi. Inda za ka gan shi ya nufi abin da zai cutar da shi, za ka yi shiru ka yi gum, ba za ka hana shi ba, sannan abin da ka san zai amfane shi ba za ka masa umarni da shi ba. To wallahi za a ce wannan baka dauke shi, baka dauke shi a danka ba, ko baka dauke shi a bakin komai ba. To bare kuma mahalicci wanda yayi kai karrama ka tun daga halittar ubban mai Adam alaihi salam, Allah ya nuna karamci darajar dan adam, sannan kuma a ce Ubangiji ya kyale dan adam haka kawai ba tare da dora shi akan saiti ba, wanda ba tunani ne na masu hankali ba. Ce to ta yaya dan adam wanda shine khulasatu hadha alwujud, shine yafi kowa a cikin wannan rayuwa gaba daya, allazi karramahu wa faddalahu ala kathirin min khalqihi, wanda Allah ya karrama shi ya fifita shi akan halittu da dama, ta yaya Allah zai bai shi muhammalan wa sudan mu'attalan la yahdihi ila aqsa kamalatihi, ta yaya Allah zai bar dan adam haka kawai wato kara zube ba tare da ya nuna masa abin da zai kai shi zuwa ga kamala ba, abin da zai kai shi zuwa ga kamala, wa afdali gayatihi, ba tare da ya nuna masa abin da yake mafi darajar manufar halittarsa ba, bal yatrukuhu mu'attalan la ya'muruhu wa la yanhahu wa la yusibuhu wa la yu'aqibuhu, a ce Allah ya bar shi haka kawai kara zube, ba ubarni, ba hani, ba sakamako, ba uquba. Wa hal hadha illa munafil li hikmatihi, ai wannan ya saba wa hikimar Allah kwata kwata, ya saba wa hikimar Allah. Wa risbatu lahu ma la yaliqu bi jalalihi, a ce haka Ubangiji ya yi, to lalle an danganta masa abin da bai dace da girmansa da ɗaukakarsa ba. Walihada ankara zalika ala man za'amahu, saboda haka Allah ya yi inkarin wannan ga wanda zai riƙa ganin cewa ɗan adam sake yake ya yi abin da ya ga dama. Allah ya yi inkarin wanda yake ganin haka, wanda zaha nafsahu anhu, Ubangiji ya tsarkake kansa daga wannan, wa bayyana annahu yastahilu nisbatu zalika ilayhi, ya nuna cewa danganta masa wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba. Wa annahu ya ta'ala anhu, kuma Allah ya ɗaukaka, ya ɗaukaka ga barin a ce haka aikinsa yake, babu hikima a ciki. shine yace afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un fata'ala Allahul Malikul Haq. Allah sarki na gaskiya ya daukaka, Allah ya tsarkake kansa daga irin wannan zato wanda yake nuna maka dukkan wani mai hankali yana ji a ransa cewa Ubangiji subhanahu wataala ba zai yi yayi halitta kuma ya basu haka nan ba tare da ya turo musu sako wanda zai nuna musu yadda za su yi rayuwa ba. Allah ce fata'ala Allahul Malikul Haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim. Allah sarki na gaskiya, ta'ala ya daukaka, la ilaha illa huwa, babu wani abun bautawa da gaskiya sai shi, rabbul arshil karim shine ubangijin al'arshi mai girma ko mai daraja. Allah ya daukaka, ya tsarkaka daga dukkan wani abin da za a danganta shi da shi wanda bai dace ba. Duk wani abin da bai dace ba Allah ya tsarkaka da a danganta shi da wannan abu. Daga cikin abin da bai dace a danganta Allah da shi ba a ce Allah ya yi halitta babu manufa, wannan abu ne da bai halitta bai dace a dangana wa Allah ba. Domin Allah subhanahu wa ta'ala al-maliku ne, shi ne mai cikakken mulki, mulkinsa ya dandana kowa, ya danna komai, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi. Allah shi ne wanda ya danna kowa cikin bayansa, shi ya rinjayi kowa daga cikin bayansa, wanda a cikin mulkinsa babu, wato babu gangan, duk a cikin duk komai na mulkinsa gaske ne, babu wani abu sunan shi gangan, babu wani abu sunan shi ƙarya. Allah al-haqqu ne fi zatihi, al-haqqu ne fi sifatihi, gaskiya ne, gaske ne a cikin zatinsa, gaske ne a cikin sifofinsa, gaske ne a cikin ayyukansa. Mulkinsa kuma mulki ne na har abada, babu ranar da zai gushe. To ta yaya wanda yake da irin wannan sifa ta kamala, sifa ta cika, mulki na isa, a ce yana yin wani abu ba manufa? Ai, ba za ta yiwu ba. Wannan al-haqqu yana nufin al-thabitu, wanda yake tabbatacce, ba wai 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 ba, a'a, thabit ne, tabbatacce ne. Wujuduhu wujudun thabit, samuwarsa samuwa ce ta tabbas, babu wani abu ne da ake wai wai ko wataƙila ko wataƙila, a'a, al-haqqu ne, al-thabitu ne, yana nan akwai shi, thabitul wujud ne. Fa huwa azza wa jalla haqqun, Allah gaskiya ne, rububiyyarsa gaskiya ce, rububiyyatuhu haqqun, shine mahalicci, shine wanda ya samar da ga babu, kuma shine wanda yake bayarwa, shine wanda yake hanawa, shine wanda ya sayo wa dan adam dukkan wata bukatarsa ta duniya da dukkan wani abin da dan adam ba zai rayu ba sai da shi, shine mai bayarwa. Saboda haka rububiyyarsa gaskiya ce, haka nan uluhiyyarsa gaskiya ce, shi kadai ne wanda ya cancanci a bauta masa, domin shi kadai ne mahalicci, babu wani mahalicci tare da shi. Haka nan sunayensa da sifofinsa duka gaskiya ne, shi ne yake da sunaye mafiya kyau, sannan shi ne yake da sifofi mafiya ɗaukaka. Umarninsa da hannunsa duk gaskiya ne, Allah yana yin umarni yana hani, yana umartar kada ka yi kaza ka bar kaza, wanda wannan yin hakan karɓar umarninsa ka aikata da barin abin da ya hana ka shi ne bautattasa, shi ne ubudiyar da aka ɗora maka. Shi ya sa tun daga shiga annabi Adam a.s. aljanna aka gaya masa kai ya ci wata itaciya, tun daga nan a nuna masa cewa Allah ya halicce shi amma zai aje shi akan wani tsari, na yi kaza ka yi kaza, ka ci daga komai na aljanna amma ka ci wannan bishiya. Bayan an samu shaidan ya yi masa waswasi har ya ci wannan itaciya Allah ya saukar da shi, to kuma Allah bai kyara dan adam ba haka nan, gatansa ya biyo shi har kasa. Imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Ga shari'a nan ta na aiko ku, ta na aiko shi tare da ku, wanda ya tsaya kan wannan shari'ar, wannan shari'ar ita ce manhajin Ubangiji. Manhajin Ubangiji shine if'al la taf'al, yi kaza ka kai kaza. Duk ka tattara manhajin Ubangiji gaba ɗaya zaka dunkule shi a cikin wannan kalmomi guda biyu, yi kaza ka kai kaza. To haka Allah subhanahu wa ta'ala yake, umarninsa da hadinsa gaskiya ne, haka nan labarinsa duka gaskiya ne, hukuncinsa duka adalci ne. Tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan la mubaddila li kalimatihi wa huwa as-sami'ul 'alim. tabbat kalimatu rabbika sidqan wa adlan, kalmomin ubangijinka sun cika ta fuskar gaskiya. Duka wani labari da Allah subhanahu wataala ya bayar, wanda ya riga ya wuce ko wanda ake ciki ko wanda zai zo nan gaba, duk gaskiya ne. Babu wani labari da ubangiji subhanahu wataala ya bayar wanda ba gaskiya ba. Wa man asdaqu min Allahi haditha wa man asdaqu min Allahi qila, ba wanda ya kai Allah gaskiyar magana, saboda haka labarinsa duka gaskiya ne. Wa qadaruhu haqqun, haka nan qaddarar ubangiji gaskiya ce. Ubangiji subhanahu wataala ya halicci komai bisa qaddara. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar fa qadarna wa ni'mal qadirun, Allah subhanahu wataala shi ya qaddara komai da komai, kuma madalla da masu qaddarawa inji Allah, wato su Allah subhanahu wataala. Hakanan shari'arsa gaskiya ce. Shari'arsa da ya saukar mana ta ya ba mu dokoki, ku yi kaza ku bar kaza, gaskiya ne. Hakanan alkawarinsa, alkawarinsa da yawa muminai waɗanda suka yi masa biyayya, cewa duk wanda ya kyautata anan zai ga sakamako mafi kyau ranar gobe kiyama. Lillazina ahsanul husna wa ziyada, to wannan gaskiya ne. Babu wanda zai kyautata kuma ubangiji subhanahu wataala ya tozarta aikinsa. La yudhi'u ajra man ahsana amala, Allah baya tozarta aikin wanda ya kyautata aikinsa. Saboda haka alkawarinsa na sakamako mai kyau gaskiya ne. Wa wa'iduhu haqqun, hakanan alkawarin narkonsa da yayi na cewa duk wanda ya mutu yana kafirci, yana shirka, Allah subhanahu wataala ba zai sa shi gidan aljanna ba, kuma zai kai shi wuta har abada. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, wannan ma gaskiya ne. Wa hisabuhu haqqun, hisabin da Allah subhanahu wataala zai yi ranar gobe kiyama. Da tantance mutanen kirki da ayyukansu, a tantance mutanen banza da ayyukansu, wannan ma gaskiya ne. Wa jaza'uhu haqqun, sakamakon da zai biyo bayan wannan na gidan aljanna ga wanda suka yi wa Allah biyayya, ko kuma gidan wuta ga waɗanda suka saba wa Allah, ita ma gaskiya ne. Wa jannatuhu haqqun wa naruhu haqqun wa huwa al-haqqul mubin, Allah shine al-haqqul mubin. Saboda haka komai na Allah subhanahu wataala gaskiya ne, tabbas ne, tabbas ne. Babu wani abu na ubangiji subhanahu wataala wanda yake shakka ko ta baba ko ƙarya, ko ba haka ba. Shi yasa ya sifanta shi da cewa fata'ala Allahu al-malik al-haq, al-malik mai cikakken iko, al-haq wanda yake na gaskiya, to ya daukaka ya tsarkaka a danganta masa yin wani abu babu manufa ko babu hikima. Zaka duk aikin Allah tattare yake da hikima, mun san ta ko bamu san ta ba. A cikin waɗannan sunaye guda biyu, fata'al malikul haq, da Allah ya kira ya sifanta kansa da su, al-malik kuma al-haq, wanda ya kunshi soke wancan zatan da Allah yake to afa hasibtum annama khalaqnakum abasa. Waɗannan sunaye guda biyu gaba ɗaya sun zama martani ne ga wanda za su yi irin wancan zato, wanda maƙiyansa suke yi masa. Zalika zannul ladina kafaru wa ilal kafirin min an-nar, saboda haka zato ne na kafirai waɗanda suke ganin cewa babu wata manufa cikin yin halitta, kuma kowa yana da dama ya miƙe ƙafa sai abin da ya ga dama. Wannan zato ne na kafirai, ba zato ne na mutanen kirki ba. Kuma wannan zaton ya kore kamalarsa, kamalar Ubangiji cikin mulkinsa da kasancewarsa shi ne na gaskiya. Domin wanda yake da mulki na gaskiya, alladhi huwa alladhi yakunu lahu al-amru wan-nahyi, mulkin da zai sa ya hana ya yi umarni ya yi hani, fa ya tasarrafu fi khalqihi bi qawlihi wa amrihi, kuma ya sarrafa halittarsa da umarninsa da maganarsa. Wannan ba zai yiwu ba a ce kuma yana yin wani abu ba manufa. Wa hadha huwa al-farq bayna al-malik wal-malik, wannan shine bambanci tsakanin Allah wanda yake cikakken sarki da dukkan wani wanda yake ya mallaki wani abu na sarauta ko ya mallaki wani abu na duniya. Duka abin da zaka mallaka a nan a duniya, sawa'un mulki ne, dukiya ce, ko ma menene da zaka mallaka, idan ka duba hakikanin abin da ka mallaka a da ba ka da shi daga baya ka samu, sannan kuma dole za ka rabu da shi farkonsa da ƙarshensa. Da ba ka da shi daga baya ka samu, sannan nan gaba dole ka rabu da shi ko ka ƙi ko ka so. Kaga Ubangiji subhanahu wataala shi ne mai mulki cikakke, domin babu wani lokaci da Allah subhanahu wataala bai mallaki abin da yake ƙasa da sama ba. Babu lahu mulku samawati wal ard, mulkin sama da ƙasa nashi ne. Sannan kuma babu wani lokaci da wannan mulkin zai gushe, yana nan a matsayin wanda yake mamallakin sama da ƙasa a koyaushe. Kaga tun daga nan ka gane bambanci tsakanin mulkinka da mulkin Allah subhanahu wataala. Sannan mulkinka duk yadda ka kai ga jin kai ka isa abinda ka mallaka din nan wani lokaci, sai kaga ya zo yana maka tutsu, yana gagarar ka, yana fin ƙarfinka. Yanzu muƙaddara ka mallaki mota, wata rana za ka zo ƙememe ta ƙita shi kai kai, haka za ka haƙura, sai ka je ka sha wahala ka nemo bakanike an ci kuɗinka an yi waye an yi waye. Gashi dai mallakinka ce amma ta ƙi maka biyayya a lokacin. Haka nan dabbobi, lokacin ana hawa dabbobi, wani lokaci dabba za ta yi tutsu da wanda yake kanta, ta kifa shi da ƙasa, yana je yana gani kuma shi ne mai ita, shi ya je ya suyo ta yi abin da sauransu. Haka nan in kana ganin ‘ya’yanka ne, matanka ne, ko yaranka ne, kana ji kana gani wata rana za ka sa su abu su ƙi, ko da gangan ko kuma da wani dalili daban, kana ji kana gani za su ƙi maka biyayya yadda kake so. Idan kai mai sarauta ne ko mai mulki a ƙasa, haka kullum kake ka kwana ka tashi kana fargaba kan wani abu ya balle a wani guri, mulkin kai samu matsala. Duk wani mai mulki kwana yake da fargaba kan wani abu ya balle a yankin da yake mulki, sawan ƙasa ce ko jiha ne ko local government ne ko ma'aikata ko menene, so kake tunaninka kada wani abu ya taso wanda zai fi ƙarfinka a gurin. Don haka in mutane kake mallaka kake mulki, ware za ka yi ta yi ka daɗaɗa musu don ka sima bore, kullum kana musu kana ba su baki, kana gaya musu gaskiya da ƙarya, saboda dai ka lallaɓa su. Ko mutum bai da gaskiya, ko mutum mara gaskiya ne, dole dai haka zai fito ta lallaɓa dai mutane. To kaga kana mulkin su ne suna mulkin ka kai ba, domin kana jin tsoransu kamar yadda suke jin tsoranka, za ka iya musu wani tusu, kai ma kuma tsoransu kake ji, a cikin tsoron tsoro ake. To kaga anan ma mulkinka ya zama ba cikakke ba, sannan kuma mulkinka cike yake da bukata. Banɗakinka in ya cika ba ka samu mai yasa ba, hankalinka tashi zai a ce duk an nemi mai yasan banɗaki, ba ka iya shiga ba, kuma bukata ka ce. Saboda kaga dai mai yasa dai ba mai yasan banɗaki ne ba wani daraja ake ganin sana'arsa da ita ba, ana kamar kana ce. Amma kuma a nan a ciki aikinsa sarki ne kuma a kanka, sai in kana da bukatarsa dole in ya ga dama ba ya ta maka yanga, kana lallashinsa ko in kara maka ne kudin da na ga maka bai yi ba. Inda za su hada baki su ce ba za mu garin nan da bauchi ba za mu kara yashe wa kowa abin da zuwa za ana zama da su ana tattaunawa, don ba zai yi rayuwar ta haka ba su ba, ashe ana bukatar su. To haka kowace irin sana'a da mutum yake yi, inda masu sana'ar nan za su tara su hada baki su ce ba za mu sake ma, to kuma kowa zai shiga wani hali. Ashe kaga mulkin ka yadda ya kai ga mulki kana da bukata. Wanda suke mai sarauta suke shiga su gyara masa daki, su gyara su sa masa turare, inda za su yi bore duk su ne ya zauna gurin ba shara ba, ai ba zai iya zama a gurin ba shi kansa. To ashe kaga ba wani wanda mulkin sa yake cikakke, in ka dube a hakikanin cikan mulki sai Allah subhanahu wataala, shine al-Malik, shine na gaskiyan gaske, wannan a dan duniya ma kenan, bare kuma aka tafi lahira kuma limanil mulku al-yawm, waye zai ce ni? Babu, duk sarautar mutum ko duk matsayinsa kowa sai dai sunku ya kai. Wa khashatil aswatu lir-rahman fala tasma'u illa hamsa, sai dai ka ji murya ƙasa-ƙasa, ba wanda zai iya daga muryarsa gaban Allah. Limanil mulkul yau, shi an samu su lillahi alwahidul qahar, shi kadai ne a ranar yake mulki. A nan ne wani zai rika tutiya shi yana da mulki, amma aka je can kowa da kowa ya zama daidai. Wa barazu lillahi jami'a, kowa haka zai fito gaban Allah subhanahu wata'ala, ba shi da wani wanda zai taimaka masa a cikin abin da yake sai aikinsa. To saboda haka Ubangiji shi yake da wannan, don haka kaga ya cancanci a sifanta shi da al-malik kuma al-haq. To wanda ya sifanta da wannan sifa ta kamala, tayaya ne kuma za a ce yana yin abu ba manufa, yana yin abu kamar mai wasa, ba zai yiwu ba. As-Sa'idi yana cewa fa kaunuhu malikan lil khalqi kullihim fi sidqihi wa wa'dihi wa wa'idihi ma'luhan ma'budan lima lahu min al-kamal rabbul arshil karim fama dunahu min babi aula yamna'u an yakhluqakum abathan. Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'idi rahimahullahu ta'ala a tafsirinsa yake cewa kasancewar Allah sarki ga dukkanin halitta gaba ɗaya, kuma ga sarki na gaskiya, na gaskiya a wajen gaskiyarsa da alkawarinsa da narkonsa, kuma abun bauta ga kowa saboda kamalar da yake da ita, kuma rabbul arshil karim, Ubangijin al'arshi mai girma. Kaga idan ya zanto Ubangijin al'arshi wanda shi ne a'zamu makhluqatillah fama dunahu aula, abinda bai kai al'arshi ba shi ya fi cancanta ya zama Ubangijinsa. To wannan yamna'u, ba zai yiwu ba a ce mai wannan sifofi an yakhluqakum abathan, ya halice ku haka kawai ba manufa. Saboda haka Ubangiji subhanahu wataala shi ne wanda yake da cikakken mulki, kuma yake na gaskiya. Sannan Allah ce la ilaha illa huwa rabbul arshil karim, babu abun bauta da gaskiya sai Allah, shi kadai ya cancanta a bautawarsa. Duk wani wanda ba shi ba, bawansa ne, halittarsa ne, mulkinsa ne, kuma bawansa ne. Shi kadai ne wanda ya cancanta a bauta masa ba tare da an hada shi da kowa da komai ba. Sauraka ba shi da wanda yake kini ko tamka a cikin sifarsa ko a cikin zatinsa. To kaga wanda duk yake da irin wannan sifa shi ne yake da sifa ta kamala, shi yake da sifa ta jalala, ta girma da ɗaukaka. Kuma wanda yake da irin wannan sifa har ila yau ya ɗaukaka daga a ce yana da wani abu na gazawa, ko a ce yana yin wani abu babu manufa. Allah ce rabbul arshil karim, Ubangijin al'arshi mai girma ko al'arshi mai daraja, al'arshi wanda shine saqful makhluqat da muka yi bayanin sa a baya, shine rufin dukkanin halitta, shine a'lal makhluqat, bayansa kuma babu wata halitta, shine mafi koli, kuma shine mafi girman halitta da Allah subhanahu wata'ala yi. Idan har Allah subhanahu wata'ala ya mallaki al'arshi wanda shine akbarul ma'azamul makhluqat, kaga ya mallaki abinda bai kai al'arshi ba min babi aula. Sannan Allah ya ce wa man yad'u ma Allahi ilahan akhara la burhana lah, wanda duk ya bautawa wani abun bauta tare da Allah wanda baya da wata hujja a kansa, fa inna ma hisabuhu inda rabbi, to hisabinsa kawai yana wajen Ubangijinsa. Innahu la yuflihul kafirun, lalle kafirai ba za su rabauta ba. Ubangiji subhanahu wa ta'ala bayan ya bayyana cewa shi ne al-malikul haq wanda la ilaha illa huwa, to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya juyo magana ga waɗanda za su bauta ma wani ba Allah ba. Idan har Allah subhanahu wa ta'ala shi ne al-malikul haq, shi ne la ilaha illa huwa, to babu kuma wani wanda zai cancanci a bauta masa sai shi. Kuma duk wanda zai bauta ma wani ba Allah ba, to ya shirya gamuwa da mummunan sakamako a gurin Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne ma'anar fa inna ma hisabuhu inda rabbi. Allah ya ce duk wanda zai bauta wa Allah, zai bauta ma wani tare da Allah, la burhana lahu bihi, ba shi da wata hujja ta ya bauta masa tare da shi. Wannan la burhana lahu bihi ba kaidi ba ne, babu wani wanda zai bauta wa wani Allah kuma ya zama yana da hujja, babu shi. Duk wanda zai bauta wa wani Allah bai da hujja. Wannan la burhana lahu bihi ita ce ake kira as-sifal khayashifa wa laysat qaidan, sifa ce da take nuna maka duk wani wanda zai bauta ma wani ba Allah ba to bai da hujja. Ce man yad'u ma Allah ilahan akhar, wanda duk zai bauta ma wani abun bauta tare da Allah, to wannan mutum ba la burhana lahu, ba shi da fawata hujja. Saboda haka kaza shi cewa akwai wanda zai bauta ma wani tare da Allah da hujja, babu shi. Duk wani wanda zai bauta wa wani tare da Allah to baya da hujja, baya da wata hujja da take nuna ya cancanci a bauta masa. Hujjoji masu yawa marasa iyaka na nassi, na nassoshi, da na hankali, duka sun tabbatar da cewa Allah shi kadai ne abin bauta. To duk wanda yayi wannan la burhana lahu bihi, ba tare da yana da wata hujja ba, fa inna ma hisabuhu inda rabbih, to lalle hisabinsa yana wajen Ubangijinsa kawai, wato ya jira ranar haduwarsa da Allah subhanahu wataala, anan zai gane kuransa, anan zai gane cewa ya bauta wa banza. Allah baya karbar abauta ma wani tare da shi, Allah mawadaci ne, baya karbar shirka, baya karbar hadaku ka hada wani tare da shi, ballantana kuma ka bauta ma wani shi kadai baka ma bauta wa Allah ba, ko ka bauta masa in ka hada wani tare da shi Allah baya so. Shi yasa koriya ce, koriya ce ta shiga cikin aiki Allah baya santa. Kai wani aiki dan Allah da wani kuma to Allah baya san aiki. Ana aghna shuraka'i 'ala shirk, man 'amila 'amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu, duk wanda zai wani aiki inji Allah ya hada wani tare da ni a cikin aikin sai babba sa aikin sa, yaje can wanda ya aikin tare da ni ya hada ni da shi yaje ya biya shi, wanda kuma ba zai samu komai a wajensa ba. Shi yasa yace innahu la yuflihul kafirun, kafirai ba sa samun rabauta, kafirai ba za su rabauta ba, sai dai su samu shiga wuta, wuta kuma ta har abada, za su yi so su fito daga wuta, za su so a fitar da su daga wuta, amma babu maganar fita daga wuta, sun shiga har abada, sun cancanci wannan sakamako da Ubangijinsu ya yi. Qul innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun mata'un fi dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhum al-'adhab ash-shadid bima kanu yakfurun. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce lalle waɗanda suke kirkirar ƙarya suna dangantawa Allah, la yuflihuna, ba za su taɓa rabauta ba, mata'un fi dunya, dan jin daɗi ne, ƙanƙani a nan duniya, thumma ilayna marji'uhum, sannan makomarsu zuwa gare mu take, thumma nudhiquhum al'azaba ash-shadida, sannan mu ɗanɗana musu azaba mai tsanani, bima kanu yakfuruna, saboda abinda suke yi na kafirci. Anan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da abubuwa guda biyu. Na farko, abu na farko, wanda duk zai kira wani yana bautarsa ba Allah ba, to wannan kafiri ne, wannan kafiri ne. Shi yasa a ƙarshen aya ce innahu la yuflihul kafirun, duk wanda zai kirawo wani da sunan bauta ba Allah ba to kafiri ne. Sannan abu na biyu, duk wani wanda zai kirawo wani da sunan bauta ba Allah ba to ba zai taɓa rabauta ba, ba zai taɓa samun abin da yake bukata ba, bukatarsa ba za ta taɓa biya ba, ba zai kubuta daga azabar Allah ba, ba kuma zai samu aljannarsa ba. Saboda haka kaga duk wanda zai riƙa kiran wani ba Allah ba da sunan bauta, wannan ya yi hasara, hasara ta duniya da ta lahira, kuma ba zai taɓa rabauta ba, kuma wannan shi ne ƙarshen wauta. Ƙarshen wauta ka riƙe wani ba Allah ba kana kiransa, kana ba shi sifofin Allah, kana danganta masa ayyukan Allah, ƙarshen wauta kenan. Shi yasa Allah ya ce man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun, babu wanda ya kai bata da tabewa kamar wanda zai rika kiran wani ba Allah ba, wanda ba zai iya ansa masa kiransa ba har alkiyama ta tashi. Allah ya ce wa hum 'an du'a'ihim ghafilun, basu ma san suna yi ba, basu ma san suna yi ba. Dukkan wani abin da zai same ka, ka kira Allah ka gaya masa, ka nema wajen Allah. Wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah, ka nema gurin Allah subhanahu wataala, ka kirawo shi, kaka kira wani wanda ba zai iya ansa maka kiranka ba. Mala'ika ne muqarrab, ko nabiyyun ne mursal, ko waliyyun ne salih, ko mala'ika na kusa da Allah subhanahu wataala, ko kuma wani manzo da Allah ya aiko, ko kuma wani waliyi salihi, dukkaninsu ba a kiransu. Allah subhanahu wa ta'ala kadai ake kira. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tawassali da rububiyyar Allah ne da waɗannan halittu nashi. Allahumma rabba Jibril wa Mika'il wa Asraf. Yana tawassuli da rububiyyar sa ne ga waɗannan halittu, amma ba su yake roƙa ba. Baya roƙan Jibril, baya roƙan mala'ika Mika'il ko Israfil. Allah subhanahu wa ta'ala yake roƙo kawai. Sannan Allah ya ce wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Kace ya Ubangiji na, ighfir ka gafarta mana, warham ka ji kanmu, kai mana rahama, wa anta khairur rahimin kai ne fiyayyen masu yin rahama. Bayan Allah subhanahu wataala ya faɗi halin kafirai da irin wautarsu da jahilcinsu da irin azabar da ya tani don musu a ranar gobe kiyama, sai ya ja hankalin Annabi sallallahu alaihi wasallama akan cewa ya koma zuwa ga Allah ya nemi gafararsa, ya nemi rahamarsa, domin gafarar Allah da rahamarsa su kaɗai ne za su kare mutum daga faɗawa cikin abin ki, daga faɗawa cikin abin da ba zai masa daɗi ba. Allah ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wa qul ya Muhammadu kace ya Rabb, ya Ubangiji, rabbi ighfir, ya Ubangiji kai gafara, ka sitirta mana laifukanmu, ka yafe mana kurakuranmu, warham kuma ka ji kanmu a duniyarmu da lahirarmu, wa anta khairur rahimina kai ne fiyayyen masu jin kai, kai ne kafi dukkan wani mai tausayi tausayi, duk wani mai tausayi a bayan ka yake wajen tausayi. Wannan sigatu tafdil na wa anta arhamur rahimin, domin a cikinmu mu kanmu halittu bayi ana samun masu tausayi, mukan tausaya wa junanmu, babu shakka rahamar Ubangiji ta sha bamban da rahamar duka bayinsa. Saboda yadda zatinsa ya sha bamban da zatinmu, hakanan rahamarsa da sauran sihofinsa suka sha bamban da sihofinmu. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da sayyidina Abubakar lokacin da yake tambayarsa, yake tambayarsa kamar yadda yake cikin sahih al-Bukhari da Muslim. Sayyidina Abubakar yana tambayar Annabi sallallahu alaihi wasallam me zai faɗa na addu'a a cikin sallarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa Sayyidina Abubakar, yake cewa qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran wa la yaghfiru dhunuba illa ant faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yace ya Rasulullahi allimni du'an aqulu fi ad'u bihi fi salati. Ya manzo Allah, koyar da ni addu'ar da zan rika yi a sallah. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da shi, kace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathiran, ya Allah na zalunci kaina zalunci mai yawa. Ka faɗa haka, kanka ce kai fa baka san me kai wa kanka ba. Wanda ce to wani zalunci ne wa kaina, ni ban san na zalunci kaina ba. Sayyidina Abubakar aka ce ya faɗa haka, idan har sayyidina Abubakar za ce ya faɗa haka, kai ka isa ka ce kai baka zalunci kanka ba. Ai, ko wata falala ka ji baka yi aiki da ita ba, ka cuci kanka. Ko ba wajibi ba ne a ce ga wata falala in ka tashi ka yi sallah kaza ka yi kaza kaza, falala ce, in baka yi ba laifi, sai ka hana wa kanka wannan falala, baka zalunci kanka ba. Saboda kana hana kanka mustahabbi ma zulmun ne, zulmun nafsi ne, baka cuci kowa ba amma kanka ka cuta. Za ce to kuma zulman ba kathiran, ba kaɗan ba. Ce wala yaghfiru dhunuba illa anta, babu kuma mai gafarta zunubai sai kai, don haka faghfir li maghfiratan min indik, kai min gafara daga wajenka, warhamni ka ji kaina, innaka antal ghafurur rahim, lalle kai ne alghafuru mai gafara kuma mai jin kai. Idan muka duba za mu ga ƙarshen wannan surar ya zo daidai an mayar da ajuzinta zuwa ga sadr ɗinta. Al-ajizu sura shine karshenta, amma da ita zuwa ga farko. A can farko Allah ce ya fara da qad aflaha al-mu'minun, mu'minai sun rabauta. Nan kuma aka ce innahu la yuflihu al-kafirun, dan a nuna maka masu samun babban rabo su ne mu'minai, sannan su kuma kafirai ba za su taba rabauta ba. Wannan shine raddul ajizi ala sadr, amma yadda karshe an hada shi da farko. Can farko an bude da cewa mu'mine sun rabauta, ƙarshe kuma an kawo innahu la yuflihu al-kafirun, kafirai kuma ba za su taba rabauta ba. Wannan shine ƙarshen sura tafsir suratul mu'minun. Insha Allah gobe za mu fara da tafsir suratul nur. Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya mana haske cikin dukkan lamarin, kuma da wannan ne muka zo ƙarshen tafsirin mu na yau. Ba sai ka daga hannu ba, lokaci yayi. Abinda muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada. wanda muka yi na kuskure Allah ya fahimu na wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.